Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 101.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aure barkanmu da wannan yammaci yau Alhamis 6 ga watan Satumbar shekarar 2018. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo wato karfe 3 na agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya daga Nazir Ahmad Hausawa. Nazir, da fatan kana lafiya.
Lafiya kalau Muhammad.
Madalla.
A yau Alhamis ne Afghanistan ta yi jimamin rasuwar fararen hula har 26 wanda ya hada da ƴan wasa da ma'aikatan ceto da kuma ƴan jaridu a wani tagwayen harin kunar bakin wake da aka kai a Kabul. Sai a Japan ya zuwa yanzu inda aka tabbatar da mutuwar mutane 7 sakamakon wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.7 ta afku a tsibirin Hokkaido. Sai kuma ƙasar Habasha ta sake bude ofishin jakadancin ta a Eritrea a mataki na baya-bayan nan na ƙara inganta dangantaka tsakanin su.
Kanin labaran duniya kenan. Yayin da Amurka ke kokarin janye dakaranta a wasu ƙasashen yankin Sahel da suka hada hadda jamhuriyar Nijar, masu sharhi na bayyana ra'ayoyi mabambanta.
Janyewa sojoji na musamman na ƙasar Amerika daga ƙasashen Afrika musamman jamhuriyar Nijar da Mali da sauransu zai kawo wani cikas.
Zawarsu da suka zo sun hana Boko Haram ta yi wani farmaki a
zamu leka Najeriya ku ji halin da ƴan gurin hijirar rikicin da jihar Taraba aka samu a jihar Taraba kenan da ya raba da muhallan su ke ciki. Baya ga haka Juma'a Ali za ta shigo da shirin ta na sai bango ya tsage. Muhammad Lalo ke jagorantar shirin. Yanzu kuma ga Nazir din ya dawo da cikakkun labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum. A yau Alhamis ne Afghanistan ta yi jimamin rasuwar fararen hula har 26 wanda ya hada da ƴan wasa da ma'aikatan ceto da kuma ƴan jaridu a wani tagwayen harin kunar bakin wake da aka kai a Kabul. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin wannan hari a kamfanin dillancin labaranta mai suna Amaq. Tashin hankalin ya faru ne a daren Laraba a yammacin wajen garin Dasht Barci na babban birnin wanda yake makare da al'ummar Afghanistan da ke bin aqidar Shi'a. Mai magana da yawun ma'aikatar lafiya Wahid Majruh ya fada wa muryar Amurka cewa ana yi wa kimanin mutane 100 jinya a asibitoci daban-daban sakamakon ciwukan da suka ji a harin na tsakar dare. Jami'an 'yan sanda da waɗanda abin ya faru akan idanuwansu sun ce bam na farko ya tashi ne sakamakon tarwatsa kansa ɗan ƙunar bakin waken da ya yi wajen cibiyar wasanni da ke shirin fara wasan kokawa. Yanzu wa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane 7 sakamakon wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.7 da ta afku a tsibirin Hokkaido da ke arewacin Japan. Hukumar hasashen yanayi ta Japan ta ce an ga idanuwan girgizar ƙasar da ta tsaga ƙasa da zarfin kilomita 40 ne a kusa da gabashin birnin Tomakomai. Masifar ta haifar da zamewar ƙasa da ta binne ɗaruruwan gidaje gami da kwararar taɓo a titunan ƙauyuka. Wutar lantarki ta ɗauke a kusan dukkan gidajen da ke tsibirin kimanin miliyan 3. Haka kuma an rufe hanyoyin jiragen ƙasa na tsibirin gami da sabon filin jirgin sama na Shitose. Kafar yaɗa labarai ta NHK ta ce mutane 140 ne suka ji rauni, ana kuma zaton kimanin mutane 40 ne suka ɓata a cikin ɓarnar da girgizar ƙasar ta haddasa. Bayan kwashe awanni 12 a gaban kwamitin shari'a na majalisar dattijai wanda aka nada alƙalin kotun koli Brett Kavanaugh ya koma wani zagaye a yau Alhamis domin amsa tambayoyi a yayin da 'yan majalisar dattijai ke yanke shawarar ko za su goyi bayansa ya zamo alƙali na tara a kotun ƙasa mafi girma. Shugaba Donald Trump da ya zaɓi Kavanaugh a watan Yuli ya ce yana jin daɗin yadda zaman ke kasancewa ya zuwa yanzu. A zaman da aka yi na jiya Laraba, Kavanaugh ya yi alkawarin tabbatar da shari'a daban ba tare da Trump ba. Ƙungiyoyin mata da yawa suna sukar tabbatar da Kavanaugh saboda tsoron zai kada ƙuri'arsa ta tare da sauran alkalai masu tsatsauran ra'ayi wajen rushe dokokin 'yancin zubar da ciki. Masu zanga-zanga sun jawo tsaikon zaman sauraron, ɗaya daga cikinsu ya yi kuwar ruɗaɗɗen shugaban ƙasa da kuma ruɗaɗɗiyar shari'a. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. An yanke wa sojojin Sudan ta Kudu guda 10 hukunci bisa laifin yin fyaɗe da kashe mutane a yayin wani sumame da aka yi a otel din da ke Juba shekara 2 da suka wuce. An kashe wani ɗan jaridar ƙasar tare da wasu ma'aikatan agaji na ƙasa da ƙasa guda 5 da aka yi wa mummunan fyaɗe a yayin da wasu sojoji kimanin 50 zuwa 100 suka afka otel ɗin Terrain a kudancin babban birnin Sudan ta Kudu a watan Yulin shekarar 2016. Kamar yadda manajan otel ɗin ya bayyana, haka kuma an harbi ma'aikacin agaji ɗan Amurka gami da yi masa rauni a yayin mamayar. Alƙalin kotun sojin ya yanke wa sojojin hukuncin ɗaurin shekaru 7 zuwa ɗaurin rai da rai a yau Alhamis. An sallami wani soja da ake zargi wanda ke fuskantar irin waɗannan laifukan sakamakon rashin shaidu. Haka kuma alƙalin sojin ya umarci gwamnati da ta biya diyyar dalar Amurka 4,000 ga kowace mace da aka yi wa fyaɗen, da kuma baiwa waɗanda suka mallaki otel ɗin fiye da dala miliyan 2. Soja na 12 da ake zargi a mamayar ya mutu a tsari. Kasar Habasha ta sake buɗe ofishin jakadancinta a Eritrea, mataki na baya-bayan nan na ƙara inganta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu bayan rikicin shekaru 20. Kafar yaɗa labarai da ke da alaƙa da gwamnati ta Fana ta faɗa a yau Alhamis cewa Prime Minister Abiy Ahmed ya sake buɗe ofishin jakadanci a Asmara, babban birnin Eritrea, a wani takaitaccen biki da shugaba Isaias Afwerki. Shugabannin biyu za su yi wani taron koli tare da shugaban Somalia Muhammad Abdullahi Muhammad daga baya. Shugabannin Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa za su gudanar da taron koli a Pyongyang daga 18 zuwa 20 ga wannan wata na Satumba idan Allah ya yarda. Mai bawa shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in shawara kan harkokin tsaro, Shin Wi-yong ya bada sanarwar ranakun a yau Alhamis a Seoul, kwana ɗaya bayan ya jagoranci wakilai.
A gaida Nazir Ahmad Hausawa wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mun fara ne daga Jamhuriyar Nijar, inda yayin da Amurka ke kokarin janye dakaranta a wasu kasashen yankin Sahel da suka hada hadda kasar ta Nijar, masu sharhi sun fara bayyana ra'ayi mabambanta, inda wasu ke sukar matakin yayin kuma da wasu ke cewa san barka, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Sule Mummuni Barma ya aika mana daga Yamai.
Duk da yake kawo yanzu shugabannin rundunar mayakan Amurka ba su yanke wata takamaimiyar shawara ba akan batun duba hanyoyin janye dakarun wannan kasa daga nahiyar Afirka, jama'a na kallon matakin ta huskoki da dama. Alkasim Abdurrahman mai sharhi ne akan al'amuran tsaro.
Janyewa sojoji na musamman na ƙasar Amerika daga ƙasashen Afirka, musamman jamhuriyar Nijar da Mali da sauransu, zai kawo wani cikas musamman ga sojojin ƙasashen Faransa wanda in ba su yi hankali ba a lokacin da suke neman goyon bayan ita ƙasar Amerika na musamman bisa ayyukan da suke na yaki da ta'addanci, za su kasance su kaɗai kuma su kaɗai ba su iya yin aikin da ke gabansu wanda suke son su yi. A gaskiya abin da ke gaban na ƙasashenmu ya fi ƙarfin su ƙasashen namu. In ka kalli abubuwan da suke faruwa a Syria, abubuwan da suka faru a Iraq, Afghanistan da sauransu, to ƙasashe irin namu wanda suke da rauni barazanar ta haƙa ransu su kaɗai sai da musaya fasaha da musaya bayanai da goyon baya da gudunmuwa ta kayan aiki na zamani na kwarmato da lukon asiri.
Tsanantar ayyukan ta'addanci a yankin Sahel yasa kasashen yammaci mayar da jamhuriyar Nijar tamkar wani sansani, lamarin da ke shan suka daga jami'an fafutuka irin su dambaji son Allah. Saboda haka yake cewa abin farin ciki ne idan Amurka ta tabbatar da shirin janyewar sojanta daga wannan kasa.
Abu ne wanda zamu tabawa, inda fi sihi da lahi za su bar kasashen babu wani sheri a cikin ta yanzu, su tashi su bar mu na kasashen mu, su ɗebe hannuwansu bisa harkoki na kasashen mu, su zamanto mu tomu mu'amala da su, su zamanto mu'amala ta kasa da kasa wadda za a yi su ci riba mu ci riba.
Makudan kuɗaɗe ne kasar Amurka ke kashewa domin ayyukan tsaro a kasashen da ke fama da ta'addanci. Dalili kenan da mai sharhi akan al'amuran tsaro Dr. Sani Hayyajan Juna ke danganta shirin ficewar sojan Amurka da dalilai masu nasaba da matsin tattalin arziki.
Amfanin da Amerika take samu a ƙasar Najeriya ba a kwatanta shi da wanda take samu a ƙasar Niger. In ma ta samu, Najeriya tana da man feta, tana da albarkaku da dama waɗanda Amerikawa suna iya hangen su, suna son su. Dan an ka kula dan saboda harkar Boko Haram, ƙasar Chad, ƙasar Niger, ƙasar Kamaru, ƙasar Najeriya suna iya abin da suke iya yi. Zawwarsu da suka zo sun hana Boko Haram ta yi wani farmaki, a dan haka kenan akwai abin da suke hasashe a ƙasar Najeriya. Idan ba su tafi ba, akwai abin da suke samu wanda shine ba su samu shi Niger.
Kore yake wasu na kallon ficewar sojan Amurka a matsayin wani koma baya ga sha'anin tsaro a yankin Sahel. Ta wani bangare, matakin zai ba sojan Niger damar su gaji dukkan ingantattun kayan yakin da Amurka ta girke a arewacin wannan ƙasa.
Manya-manyan ayyukan da ƙasar Amerika ta fara a jiha kamar ta garsi, musamman ka ta fara hilin jirgin nan, don ka ayyukan za su tsaya ne ko za su ci gaba, ko kuma idan za su janye za su ba da hilin ga ƙasar Niger ne tare da horon sojojinta na kula da ayyukan da sauran duka kayan aikin da ke wurin. Idan haka in ya samu, wannan ai ba karamin ci gaba ne ita ga ƙasar Niger ba, na ta mallaki irin wannan filaye da kuma kayan aiki na zamani na musamman.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare kan wannan batu na yunkurin da Amurka ke yi na kwashe dakaranta daga Niger da wasu yankunan Afirka muke su, ku kira ku bayyana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon wannan lamari? Kamar kafin nan, idan muka leƙa makwabciyar ta Niger wato Najeriya, yan gudun hijirar da rikicin manoma da makiyaya Yarba da muhallansu ne a jihar Taraba suke neman a kai musu ɗauki, suna masu ikirarin cewa gwamnati ta yi watsi da su, zargin da hukumomin jihar suka musanta. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Su dai waɗannan ƴan gudun hijira da tashi-tashin hankulan Yarbo da gidajensu yanzu haka ma sun shafi makonni a Jalingo fadar jihar a wasu sansanonin wucin gadi, inda suke kokawa game da halin da suke ciki, musamman ma ta fuskacin cimaka. Ga kuma zargin da suke ne cewa an mai da su saniyar ware. Ƴan gudun hijiran dai sun ce in baicin taimako da suka samu daga wasu kungiyoyin sa kai na ƙasa da ƙasa ba fa wani tallafi da suka samu daga bangaren gwamnatin jihar Taraba.
Ba gwamnati, ina roƙo duk abin da Allah ya yi ba ni, na gode.
Sunana Umar Isa Yaya, ina kira ga gwamnati. Mutanen kungiyoyin duniya sun zo sun taimaka mana, Allah ya saka musu da alheri. Gwamnati kuma ina kira, mu ma nasu ne, saboda haka inda halin taimakawa muna nema a taimaka mana su ma.
Na samu shinkafa, na samu gokiti, na samu gishiri, na samu mai, na samu zani, na samu abin shimfiɗa. Na yi farin ciki, Allah ya saka da alheri. Ina son gwamnati dai taimaka, Allah rufa mana asiri.
Kamar dai wannan ƴan gudun hijira shi ma Mr. Jangwani da ke zama mataimakin shugaban ƴan gudun hijira da ke anguwan Abuja Beltu ya koma bayani irin halin da suke ciki a yanzu.
Tunda muka zo dai gwamnati dai bata ɗauki wani tallafi akan cewa taimaka ƴan gudun hijira da shi ba, illa ƴan musamman kamar kungiya soke suke taimaka ma ƴan gudun hijira, sa'annan kuma PCNI Traditional Committee on North East Initiative su ne suka taimaka suka tallafa ma ƴan gudun hijira a Taraba ko a Jalingo gaba ɗaya.
Shugabar kungiyar daƙilar kisan gilla a jihar Taraba Hajiya Aisha Bashir Ado na mako cikin masu taimakawa ƴan gudun hijira a yanzu ta ko bayyana irin ƙoƙarin da suke yi.
Kiran da nake shine waɗannan da suka bar wuraren su a taimaka, don gaskiyar maganar shine yanzu muna da ƴan gudun hijira sama da 18,000 lissafin da muka yi kenan. Saboda haka duk waɗannan mutane suna da muhallin su, gidajen su ya kone, a taimaka musu da kayan gini da yanda za su yi su koma, za su koma su zauna zaman lafiya, kuma ya samu a tabbatar da jami'an tsaro a wuraren nan.
Ki kira kenan ga ƙungiyoyin masu zaman kansu da su ne
su haɗa kai da gwamnati da kuma su al'umma a taimaka mutanen nan su samu su koma muhallin su. Shine kiran da nake al'umma.
To ko me hukumomin jihar Taraba ke cewa game da zargin shakulatin bangaren da ƴan gudun hijiran ke yi a yanzu? Misali Balgana Abo da ke zama shugaban hukumar kai ɗauki a jihar Taraba wato SEMA ya kokare ta wannan zargi da ƴan gudun hijiran ke yi. Kana mako ya bayyana irin kokarin da suke yi a yanzu.
Su ma ba mu bar su a baya, muna kai masu abinci kuma sannan ma muna kai masu jinya ma duka, muna ba su abinci ma lura da su.
Na san akwai sansani na da ke jillari, kamar kuna tunanin za a mai da su can ko yaya?
Yanzu muna bukatar gwamnati ta zo ta ba da izini da kuɗi wanda za mu mubin nasu su je jin lafiya su zauna, don wancan zai fi dacewa a can suna zauna a can.
fiye da mutum 2000 ne mata ta tashi hankula ya raba da gidaje a arewacin jihar Taraban. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Dai muna kan batun na ƴan gudun hijira amma a Niger inda hukumomin jihar Maradi dake makwabtaka da jihar Zamfara mai fama da rikicin ƴan bindiga suka bayyana cewa kalla ƴan gudun hijiran Najeriya 300 ne ke neman mafaka a jihar ta Maradi tare da bayyana matakan da suke dauka na samar da cikakken tsaro akan iyakokin jihohin biyu. Ga gwamnatin jihar ta Maradi Alhaji Zakar Umaru da ƙarin bayani a hirar da suka yi da wakilin mu Shu'aibu Mani.
Lalle a yau akwai tashi hankali can kinta kuma wannan abun ya so mu shahuwan mu dan yau akwai mutum kusan 300 da suka gudun hijira suka zo inda muke muna nan muna daukar matakai yadda za mu sa su cikin yanayi mai kyau wanda lalle za su san sun zo gidan ƴan uwa sun zo gidan makwabta muna nan muna wannan kuma mun kirayi masu hannu da shuni za su kama muna insha Allah zancan ta'addanci da kace ana shiketarwa ana yi muna yaudara akwai shi har da daga jihar Katsina ma akwai wannan nan mutum ya je ya saido ɗan bisa shi kasuwa a biyo shi da dare a yaudare shi a amshi kuɗi ko a halaka shi to wannan abun akwai shi muna samun shi a nan yanki na madarun na gidan rumji na gazawa na aki duk dai bakin iyaka kuma waɗannan abubuwan mun gane da sa hannun ƴan uwan waɗanda ake ma wannan ta'addanci wanda ake yaudara to mun yi kira ga duka jama'a mun ce za mu yi bincike ƴan gudun hijiran nan da ke zuwa za mu karɓe su saboda dalilan nan uku da na hudu amma sai mun tace miyagu kada su yi amfani da wannan alhorma da muka yi ma ƴan gudun hijira su shigo cikin su yaudare mu.
Gwamnan jihar Maradi Alhaji Zakar Umar kenan. Tun da gogo nan na cewa karfe 11 safe ne da minti 17 kai tsaye ana tare da sashen Hausa na murar Amurka yanzu kuma ga shirin sai bango ya tsage.
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin da ke baiwa masu sauraron mu damar yi wa jami'an gwamnati da sauran shugabannin jama'a tambaya kai tsaye. Shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Wakilan Najeriya dan majalisa Abdulrazak Namdas zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. A saboda haka ba tare da bata lokaci ba ya mai tambayar mu ta gaba. Bismillah.
Assalamu alaikum Hadiya.
Wa alaikum salam.
Yau tambayar mu na karshe shine wayannan tambayoyin mu da suka bar mana su a rubuce yake akwai mace da ta turo mana da sako guda daya sannan kuma sai wayannan tambayoyi guda biyu da aka bar mana su a rubuce Hadiya.
To bismillah.
Yawa tambaya ta farko daga Bashir Muhammad ne Bashir Muhammad Lugoi yana tambaya ne akan cewar shin majalisa amfani su na majalisar dokoki masu kawo dokoki shin ba su da wata kariya ce da take kare su kamar yadda gwamnati suke da kariya sakamakon ganin abin da ya faru da a baya da wasu sanatoci misali ya kawo na farko kamar da sanata Dina Mulayo abin da ya faru da shi take to ba su da wata kariya ce da take kare su sannan tambayarsa ta gaba yace akwai wani lokaci da shugaban kasa ya cire wasu kudade saboda a sayo makamai sai kuma majalisar sai suka ba su aminta da wannan kudin ba to shin me ya kawo rashin amintansu da wannan kudin shine yake so ya san da wannan.
To ka ji tambayoyin wannan ban Allah ko
daya maganan da yake faɗa cewa ko muna da kariya muna da kariya amma a cikin kudin tsarin mulkin da muka daga jarar fuska yana cin abin da muka kai gaban shugaban kasa cewa kariya ɗan majalisa yana kawai a cikin zaure lokacin da zai tashi yi magana duk abin da za ka faɗa a cikin majalisa ya kamata a maka kariya akan wannan kalamin da ka faɗa fara kai ka kotu akan wannan amma in ka fita zauri baka da kariya ba mu da irin kariya kamar nan gurnoni cewa za ba za kai ka kotu ba ba gan shugaban majalisar dattawai shi senator president Bukola Saraki ba ana kai shi kotu ba da yana da kariya ai da ba wanda zai kai shi a kotu kamar da abdulloli a suwa ba a kai shi da mataimakan su shugaban kasa da mataimakin sa ba a kai su kotu sai lokacin da suka tsare amma mu kariyar mu da abin da kake da shi ka faɗa kai a majalisa nan ne inda kariyar ka ya kamata a tsaya ba wai ta wannan ba na duk maganar shugaban kasa ya kawo
waya kaya wasu
ko kwanakin baya wannan ne nake fahimta amma din shi ne yake faɗa shi ne akwai kuɗin da shugaban kasa ya cire ya je ya ce ya tsaya helicopter a America don ya yakin Boko Haram da kuma da rage yakin tsaron ƙasar Najeriya to mu a majalisa mun yi korafi wanda su ma shugaban da kuma fannin jakar su sun sani dama kafin ba a je a saya wannan kayan ya kamata sai an kawo majalisa mun amince kafin a je a saya kayan nan amma in an cire kuɗi an je an saya an zo daga ba ake ga mana to wannan ba bi ka'ida ba siyasa kowane fanni yana da aikin sa wannan aikin demokradiya ne a lokacin sojoji za ka iya kai wannan amma a nan majalisa ne dukiyar Najeriya dole ne kafin a faɗa duyan Najeriya ne suka zabo mu don majalisa dole ne mu sai mun yadda da wannan shine lokacin da aka samu wannan korafin muka faɗa cewa ba daidai ba
to amma
ba wai an yi ne don a hana ba
to amma bisa bincike ko bisa rahotannin da ana bayani akan cewa ku ƴan majalisa ku kuke da laifi dan ba ku amince da kasafin kuɗin da ku da ya aika ba saboda haka akwai lokacin da idan ba ku amince da wannan kasafin kuɗin ba shi shugaban ƙasa yana da iko ya dauki matakin da ya dauka saboda haka ana ganin akan cewa wannan batu na sayan jiragen sama yaƙi din shi shugaban ƙasa ya fi ku gaskiya
farko ina so mutane su fahimta in ma ba mu amince da kasafin kuɗi ba doka ta ba shugaban kasa dama ya cire kuɗi ya sayi abubuwa amma kai kuɗin ya ci abinda kasafin kuɗin shekaran ta wuce ya aka yi shi amma ko za ka je ko da kana da hurumi za ka je ka sayo ai an ce sai ka kawo gaban majalisa din an amince don kun baka kawo an amince ba to wannan ka karya doka to ko da shugaban kasa ba amince wannan kasafin kuɗi na 2018 ba to yana so zai saya kaya doka ta ce ka je ka rubuto ma majalisa cewa da abin da nake so yi wannan bashi ne na karbo amma bashin nan ina so saya abu da shi mu san da shi mu yadda mu da ne da abu ma ba wai a Najeriya za ta yi ba za ta je wata kafa ne guda ya za ka je wata kasa da baki daya majalisa ba ta sani ba a ce ka je ka sayo shi ne abin da muke faɗa cewa inda an rubuto mana da ba za mu yi wannan maganan ba kuma yana cikin abin da muke faɗa cewa ya kamata a samu fahimta tsakanin zakasuwa da fannin majalisar dokoki yanzu ni ina APC in shugaban kasa ya rubuto mu ƴan APC dole mu yadda mu tsaya mu kare wannan amma ai ba rubuto ba da an rubuta in yanki daban take ko mu amince ko ba mu amince da kasa gidan dole wannan ba za ka tsaya komai ba sai ka nema mun amince da wannan
to karanto mana wasiƙar mutum na biyu ko
yawa tambaya tana nan kamar haka na farko dai tambaya daga mace na farko tambaya daga hannun Hajiya Ajuji ne tuwo bargu gura shi kawo daga karamar hukumar Shani local government jihar Borno.
Ta.
Wawai menene su mata ba a jin turiyarsu a majalisa ko rashin iya aiki ne ko kan majalisun ne ba su dama su faɗi albarkacin bakin su ko kuma su nuna kuzarinsu da zagarsu. Tambaya ta biyu ita ce kamar haka. Wai wannan abu da gwamnoni suke nema a kafagen sandan jihohi ina matsayin majalisa akan wannan batun
To, an gama tambayoyin?
Akan ne.
Batun da ake na nema a kafa ƴan sanda, rundunar ƴan sandan jihohi, wai meye matsayin majalisa akan wannan?
To, mutum.
Kash, a saboda ƙurewar lokaci, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Shugaban kwamitin yaɗa labarai na Majalisar Wakilan Najeriya, dan majalisa Abdulrazak Namdas zai ba da amsa ga waɗannan tambayoyi da aka masa. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, nake cewa a huta lafiya.
Madalla yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sai wasika ta gaba ta ce, Salam VOA Hausa, Allah sarki, talaka bawan Allah, talaka Allah kadai ke sanka. VOA Hausa, mun fara da wannan kalamai ne, duba da irin bala'i da muke sha na wahalar hanyar mu, wadda ta taso daga dirin daji zuwa makoko. Wallahi idan aka yi ruwan sama, sai an yi aikin gayya na gyaran hanyar idan za a bi. Wani lokaci ma wani guri sai ka biya sannan a rika maka sannan ka haye. To a ƙarshe muna kira ga mai girma gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu da ya dubi girman Allah ya sa a gyara muna wannan hanyar. Sako daga Umar na Liliya Makuku da Bashar Kansila Diri da Zainab Ma'aruf kasuwar gari dirin daji Kebbi jihar Najeriya. Wasika ta gaba ta ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga jama'a da su dukufa wajen motsa jiki gani irin rahoton da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta fitar na cewa kimanin kwatar al'ummar duniya ne ke cikin hatsari na kamuwa da manyan cututtuka a dalilin rashin motsa jiki. Dan haka muna kira da al'umma da su tashi tsaye wajen motsa jikinsu. Da fatar Allah ya sa mu dace baki daya.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
A yau Alhamis ne Afghanistan ta yi jimamin rasuwar fararen hula 26 wanda ya hada da 'yan wasa da ma'aikatan ceto da kuma 'yan jaridu. A wani tagwayen harin kunar bakin wake da aka kai a Kabul, kungiyar ISIS ta dauki alhakin wannan hari a kamfanin dillancin labaranta mai suna Amaq. Tashin hankalin ya faru ne a daren Laraba a yammacin wajen garin Dashti Barci na babban birnin wanda yake makare da al'ummar Afghanistan da ke bin aƙidar Shi'a. Mai magana da yawun ma'aikatan lafiya Wahid Majruh ya faɗa wa muryar Amurka cewa ana yi wa kimanin mutane 100 jinya a asibitoci daban-daban sakamakon ciwukan da suka ji a harin na tsakar dare. Yanzu an tabbatar da mutuwar mutane 7 sakamakon wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.7 da ta afku a tsibirin Hokkaido da ke arewacin Japan. Hukumar hasashen yanayi ta Japan ta ce an ga idanuwan girgizar ƙasar da ta tsaga ƙasa da zurfin kilomita 40 ne a kusa da gabashin birnin Tomakomai. Musibar ta haifar da zamewar ƙasa da ta binne ɗaruruwan gidaje game da kwararar tabo a titunan ƙauyukan. Wata lantarki ta ɗauke a kusan dukkan gidajen da ke tsibirin kimanin miliyan 3, haka kuma an rufe hanyoyin jiragen ƙasa na tsibirin game da sabon filin jirgin sama na Shitose.
Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma anjima za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Amma idan Allah ya kai mu anjima ɗin da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, za mu buɗe layukan mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan maudu'in da muka samu ku na janyewar dakarun Amurka daga yankin Sahel musamman a jamhuriyar Nijar. A madadin kowa da kowa, sai anjima. Yanzu ga shirin yau da gobe.